Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 27 ga watan Janairu. Cikin shirin za mu sake kawo muku yadda ta kaya a bugawa ta baya-bayan nan a gasar cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru. Sannan a yayin da wasu ‘yan raji ko masu ra’ayin jagoran ‘yan awarin Biafra Nnamdi Kanu ke zargin cewa hukumomin da ke tsare da shi a Najeriya na tilasta masa amfani da riga guda ɗaya tizo, wasu kuma na cewa
magana kayan da shi sa riga shi da shi abin da ya dace kenan da rika yi, wanda ta haka din yana iya ganin cewa zai iya jawo ra’ayin wasu ko a tausaya mashi ko kuma ba shi goyon baya.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na ƙasa ba kasawa ba da Suleiman Munibar ma ke gabatarwa. Za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani. Kungiyar SDF mai samun goyon bayan Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta samu ikon kwace gidan yarin na Alsina da ke Hasaka, wurin da ke tsare da kimanin mayakan ISIS 4,000 waɗanda suka hada da kusan yara maza 700 zuwa 850 da kuma ƙananan yara daga iyalan ISIS ɗin. Wannan matakin sojin wanda aka lakabawa suna da People's Hammer Operation ko bugun gudumar jama'a ya bada sukunin kwace dukkan gidan wakafin Alsina a Alhasaka da kuma mika wuyan dukkan 'yan ta'arren Daesh, kamar yadda kakakin SDF Farhat Shami ya sanar a sakon Twitter ta yin amfani da takaitaccen sunan kungiyar ta'addancin na harshen Larabci. Duk da gargadin da Amurka take yi na cewa saura makonni kaɗan ya rage ma Iran ta samu ƙarfin yin makaman nukiliya, akwai saɓani tsakanin ƙwararru a Washington kan yiwuwar Iran ta yi gaggawar ƙera irin wannan makami kuma da yadda Amurka da ƙawayenta za su magance irin wannan kasadar. Iran ta kai lokacin da ya kamata, lokacin da za a ɗauka wajen samar da kayayyakin da ake haɗa bumabumai yana ƙara kusatowa zuwa wasu 'yan makonni kalilan, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wani taron ganawa da ya yi a ranar Litinin ta yanar gizo. Duk cikin watan Afrilun da ya gabata ne dai Amurka da Iran suka fara wata tattaunawa a kaikaice don kimanta yiwuwar komawa ga yarjejeniyar 2015, inda Tehran ta yi alkawarin dakatar da ayyukan nukiliya a musanya mata da samun sassaucin takunkuma daga Amurka da sauran manyan ƙasashe suka ƙaƙaba mata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bayar da amsa a rubuce ga buƙace-buƙacen tsaron Rasha bayan da ta tuntuɓi abokanta na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da sauran abokan hulɗa na Turai da suka haɗa da Ukraine, yayin da kuma aka ci gaba da kira kan yin tattaunawar diflomasiya tsakanin Amurka da Rasha. Takardun da muka mayar sun hada da nuna damuwar Amurka da ƙawayenmu da kuma abokan hulɗarmu kan take-taken Rasha na yin yankan baya ga harkokin tsaro, wato yin aiki da ƙa'ida da wani ingantaccen tsarin yin bitar damuwa da Rasha ta nuna, da kuma shawarwarin da muka gabatar a game da bututuwa da za mu iya cimma daidaito kansu. A lafazin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayin wani taron manema labarai jiya Laraba, jami'an Amurka sun ce har yanzu Amurka da Moscow za su iya cimma matsaya da kuma yiwuwar samun ci gaba da ya hada da batun ƙayyade makamai masu alaka da makami mai linzami a Turai. Jakadan Amurka a Rasha John Sullivan ya gabatar da takardun da kansa zuwa ma'aikatar harkokin wajen Rasha, kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, kuma ta miƙa wa Rasha tata takardar ta daban kan tsaron Turai. Jami'ai sun bayyana cewa takardun na tsawon shafuka ne kaɗan.
Kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu sake nufar kasar Kamaru. Mu sake jin yadda kasar Masar ta yi galaba kan kasar Abrikos a gasar cin kofin Afirka. Muhammadu Rabu Gareka.
Ranar Laraba a Duwala a wasan fidda gani da zai je rukunin kwata final tsakanin Egypt da Abrikos. Mohamed Salah ya tsinkale da cikin raga a yayin bugun daga kaishe mai tsaron gida. Wannan abin ya sanya 'yan wasan Egypt cikin farin ciki sosai, amma fa an sha wahala gabanin. A yayin da ake wasa, 'yan wasan Abrikos sun ta kai hare-hare daban-daban, sun fi kuma rike leda. Manazarta na nunin cewa 'yan wasan Abrikos sun rike leda kashi 57 cikin kashi 100, alhali 'yan wasan Egypt kashi 43 suka rike. Mabiya bayan 'yan wasan kasashen biyu sun kasance cikin halin dardar har ƙarshe. Ga ra'ayin ɗaya daga cikin 'yan kallo.
Ni ne Muhammadu Shehu Ban Amar a garin Gaundere. Ina jin daɗin wannan wasa da aka yi, amma an je har ya kai daga kaishe mai tsaron gida. To abin kuma inda muka tuna bai zo mana haka ba, don mu muna bayan Abrikos, sannan kuma gabas ta tsakiya kuma Allah ya bata nasara. To wannan shi mu jira kenan, ake kira Egypt. To sannan yanzu mu muna jiran kasan mu Kamaru. In Allah ya ba mu sa'a, muna gani mu ne zamu dauki wannan kofi.
She kuma wannan bazata da aka yi a wasa tsakanin Mali da Equatorial Guinea, wanda a yayin da ake wasa 'yan wasan Equatorial Guinea suka hana na 'yan Mali rawan gaban hantsi har she lokacin bugun leda ce kaishe mai tsaron gida. A wannan lokacin kuma wasu daga cikin 'yan wasan Malin suka nuna rashin korewansu, kamar Hamari Traore, Falai Sako da wasunsu da suka jefa leda gefe. Kasar Equatorial Guinea za ta yi karo da kasar Senegal a rukunin gaba. Ga ra'ayin wani manazarci.
Ni ne Ahmadu Tijjani daga Gaundere. Mun ga wasa ne na Mali da suka buga, yanzu nan muka fito ganin wasa. To abinda muka ga kai anya abinda bamu yi tsammani ba. Mali ta tsaya ta yi wasa ba inda kai tsammani ba. Sun samu kullo kashi 58, wa'annan sun rike abin nan kashi 42. An buga penalty kuma ana yi buga na farko, wa'annan suka yar, a na biyu wa'annan suka zo suka saka. To an je dai har bugawa na biyar, da kaman Mali za su yi nasara. She suka zo ba yi nasaran ba, aka ci gaba da buga har na takwas, sai Mali suka zo suka yarda shi abin nan penalty. Karshen yin an zo ana buga, a ƙara buga wanda aka yi shi Sako ɗan Mali ya zo yar. To iya abin da za mu iya faɗa kenan anan.
Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
Za a gaida Muhammadu, yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da sauran labaran duniya.
Afghanistan na fuskantar karuwar hare-hare, cin zarafin mata, barazanar nuna kyama ga mata masu neman mata da 'yan luwaɗi da waɗanda suka canja sigar halittarsu ta asali tun bayan da mayakan Taliban ɗin suka kwace ƙasar. An rubuta cin zarafin a cikin wani sabon rahoto da kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam na Human Rights Watch da kungiyar Outright Action International suka fitar jiya Laraba. Binciken mai taken koda kaje can sama sai mun nemo ka, mutanen na LGBT a Afghanistan tun bayan da Taliban ta kwace mulki sun nemi da Taliban ta daina cin zarafin mutane da suka zabi su canza jinsinsu sannan su kare su daga 'yan banga. Amurka ta yi gargaɗi jiya Laraba kan ƙaruwar haɗarin gudanar da kasuwanci a Myanmar kusan shekara guda kenan bayan juyin mulki a kudu maso gabashin Asiya, wanda aka fi sani da Burma. A shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada, ta yi gargaɗin cewa yana da matuƙar haɗari ga jama'a, harkokin kasuwanci da cibiyoyin kuɗi da sauran jama'a su yi harkar kasuwanci da Myanmar, wanda zai amfani gwamnatin mulkin sojan Burma ne.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda ake ci gaba da tuka muhawara kan zargin kuntata ma shugaban ƴan awarin Biafra da hukumomi ke tsare da shi Nnamdi Kanu, zargin da hukumomin ƙasar kuma ke ƙaryatawa. Cikin zarge-zargen har da na cewa an tilasta masa sanya riga iri guda kullun. Dan bin diddigin wannan zargin, wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi jami'in hukumar DSS a Abuja Malam Ahmad Shamsuddin, wanda ya ce:
Muna jin maganganu wadda ba lallai haka suke ba, kuma sun yaɗu sosai. Muka ce to wani lokaci in kai shiru mutane suka ci gaba da jin ƙarya sai suka kamar gaskiya ce. So muka ce yana da kyau mu fitan mu yi bayani mu sayar da jama'a abin da yake ciki. Cikin wannan bayanin dai akwai shi wannan wadda muka kamu muka ajiye kuma yana fuskantar hukunci a gaban kotu wadda ake kira Nnamdi Kanu. Wannan mutum da ke neman ficewa daga ƙasa ta hanyar ƙarfi ba hanyar lumana ba, wato yana cewa da muka ajiye shi nan ba ma kula da shi, ba ya iya canja kayansa, kuma ba ya ma samun abinci isheshe. To wannan ba gaskiya ba ne. Wato mu dai yadda tsarin aikinmu yake, kuma muna nan mutane ne masu bin doka da oda, kuma muna bin haƙƙin dan adam. Ko da kai ana gudanar da kai ga kotu ne, wato in ba kotu ta tabbatar kana da laifi ba, muna riƙe ka kamar mutum ne wanda ke jiran shari'a sai lokacin da aka tabbatar akai ka ga hukunci. Saboda haka abinci dai mun ba shi zabi, yana cin abin da ya ga dama, kuma ana kawo masa loyinsa kullum za su zo same shi su yi magana da shi abin da yake bukata, ya gaya musu su je su kawo, kuma ba ma hanawa. Na biyu kuma inda yake kwanciya daki ne yake kwanciya da gado da kome. In ka zo ka gani mahala ko gidan mutane talaka ba zai iya samun wannan irin jin dadin ba. Na uku kuma wanka da canja kaya duk lokacin da ya ga dama yana yi, kuma yana canja kaya guda ɗaya dai da ya ajiye kullum in zai je kute dauke ta makala ya je. Aka ganshi ajiye ce da ita yake ta zama wata da wata ne, ba haka yake ba wannan.
Malam Ahmed Shamsuddin kenan, jami'in hukumar DSS a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntubi Malam Ibrahim Katsina, wani mai sharhi kan sha'anin tsaro, domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakan da ake ɗauka akan mutanen da ake zargi da laifi kuma suna hannun jami'an DSS a gurin kula da rayuwarsu da kuma lafiyarsu, inda yake cewa
abin da za a lura a dubi cikin shi shin yara ne ko ana cutar da shi. Waɗannan su ne ya kamata a mai da hankali a kansu, ba maganar cutar da ke sa ba. Sutura zaɓi ne naka, in maso yake ya toba sutura wannan da ya rike gare shi, amma ita hukuma ba aiki ta bane ta ce ka sa riga irin ka sa, in dai ba kai prisoner ba ne. Don kai prisoner ne akwai irin kayan da aka ce ka riƙa sanyawa a tsarin mulki da kuma shari'a ta ƙasa. Amma maganar kayan da ke sa riga kila shi abin da ya dace kenan ya riƙa yi, wanda ta haka ɗin yana iya ganin cewa zai iya jawo ra'ayin wasu ko a tausaya mashi ko kuma a ba shi goyon baya. Amma a tsarin mulki da doka da kuma harka ta tsaro, hukumar tsaro ba ta laifi ba, ba ta bar shi wannan kayan shi ya ga dama. Kuma a sun suna cikin kayan labari koko don ba suna fito da waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda ya kamata jama'a ma kada ma su mai da hankali a kansu. Abin da ya kamata ne a lokacin laifin da yi mai matsayin laifin a dokar ƙasa, shin binciken da ake a kai shi an mai zargi ne ko kuma ya aikata, an zalunce shi ne ko kuma shi ke kokarin ya zalunci.
To amma wasu suna ganin kamar irin hidimar ma da ake mashi a tsaren nan kamar ana shagwaba shi, kamar ba kowane mai laifi ko wanda ake zargi da laifi ake yi wa wannan hidimar ba, domin an ce har katifa da yake kwanciya an canza mashi da bayani ya taso a kotu.
Wannan shi nuna cewa kwarewa ta aiki da jami'an wannan hukuma ta DSS. Wajen kana da tini kamata a ce an takura ka ba a motsa maka, so kaga ya tabbatar cewa ai kula da yake mashi ma ta wuce ka'ida. Kamata a yaba musu ba a ce rigar da yake sawa ita kenan, a'a wannan rigar sai ka mai saka.
Malam Ibrahim Katsina kenan, wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan waka daga Sudan.
da nake a kurkum nake garin sarki ban mance da ku ba Hausawa ban mance da ku ba Hausawa
Zuwa gaida ɗan Hausa a Sudan, yanzu kuma lokaci ne zan ɗan koma gefe guda Salamu Aminu Barma ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda kungiyoyin na kasassu ke kara yawaita kiraye-kirayen ganin hukumomi sun fahimci halin da suke ciki sakamakon tarin matsaloli na rayuwa da ake fama da su, inda farashin ababen masarufi ya cira sama a wani lokacin da ake fama da talauci, musamman a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya, yayin da matsalar tsaro ta durkusar da fannoni da dama. Karfafa sha'anin ilimin na kasassu da na 'ya'yansu wata hanya ce da kungiyoyin makafin arewacin Najeriya ke dauka a matsayin wata hanyar warware matsalolin da ke damun su, kamar yadda suka shaidawa wakilin muryar Amurka Abusha Nasiru Adamu El-Hikaya.
Sunana Kwamaran Muntari Sale, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya. Tallafi da Abdullahi Umar Gandu da ya mana Kadumul Islam da magana da ya akan ilimin ƴaƴanmu da zuwa kananan makafi tun daga primary har university ya kasance kyauta ne. To kiran da muke da shi ya kasance wannan abun a maida shi doka a jihar Kano, wanda yau ko babu shi mun tabbatar insha Allah wannan gajiyar ba za a fasa cinta ba. Kuma wannan nasarori da aka samu jiha 19-20 dinnan duk da Abuja, ya kamata a ce wannan sauran gwamnatoci da masu hannu da shuni su ma su ɗauko yami. Amma bi da gudu ka kama makahu, bi da gudu kuturu na dakira sai ka kamo shi, ba gurguna kan keke ka ce ka zazzage shi ka ɗauke keken saboda ka kama shi kana tunanin ya bar bara. Wannan ba zai magance bara ba. A doko wace jiha a kirga na kasassun nan, na kasassun nan guda nawa ne? Gwamnonin nan, gwamnatocin nan ba su kadai za su yi taimakon nan ba, masu hannu da suni masu shiga su ba da zakka. Yau ko zakkan Najeriya da za a iya cire ta musamman 'yan arewacin Najeriya mu ɗumbin abin hannu da gare su, to da zai kasance a ce yau kowace jiha misali kowace local government a ce a gina wani kasassu, a gina masu disabled quarters. Yau wannan guri na nakasassu ne, in za ka kai tallafin ka kai masu can, in za ka yi mine gobe wallahi ko sai ka ɗauko motarka kana yawo kowace jiha kana neman mai bukata ta musamman ka taimaka mashi ka rasa saboda ya sami ingancin rayuwa. Mu abin da ke damun mutananmu, musamman manya-manyan 'yan bokonmu da suke zuwa kasashen duniya su gano, wai sai a gano abu rana ɗaya ka je ka ga gidan mutum yanda ya gyara shi, kai ma sai ka zo ka ce wai rana ɗaya, kai kuma ta ƙarfi za ka gyara, kai baka san ya aka yi yanda ya gyara. To da ni kiran da nake da 'yan bokonmu da suke ba da shawarar cewar ko a kama na kasassu a bari, a'a, a zo a gina wa na kasassu gidaje, a zo a ba su a kula da lafiyarsu, a kula da iliminsu, a kula da ilimin 'ya'yansu. Yau duk mutumin da ka riga ka ɗauki ilimi ka bashi, ka gama da shi, in Allah ya so ya da shi zai samu wa kansa mafita, Allah zai bashi mafita yanda zai ga ya samu dogaro da kanshi. Ko zakka kaɗai yau za a ware ta ƙasar nan, ina so in tabbatar maka ilikaya, wallahi ta ishi a gabatar da inganta rayuwar na ƙasassu a halin da suke ciki.
Kari Sale, a nan za mu iya cewa daga abun da irin tsari na da jihar Kano ta ɗauka, inda duk jihohin nan 19 za su irin wannan, wannan kungiya za ta iya kulawa da duk makafi da suke wannan yankin na Arewa.
To ai ko yanzu dama wannan jiha 19 da Abuja, kiran da muke yi su yi koyami da kamar yadda mai girma gwamnan jihar Kano ya yi, ya tallafa wa nakasassun shi, cewar yau a zo a samun mana da irin wannan tallafi, kowace jiha ta zo ta sa ilimin ƙananan makafi da ilimin 'ya'yanmu da muka haifa nan nakasassu ya kasance tun daga firamare har university kyauta ne. Zan baka misali, kwanan nan ni na sa yara na karatu, wallahi la'azimi da ƙyar da buga-buga da yaya zan yi na samu na umban da taimakon Allah da Allah ya agara mun, da ina kallo yara za su dinga tahiya makaranta, yara na kuma ba su tafi makaranta ba sakamakon ba ni da wannan ƙarfi. Amma yau aka wayi gari cewar an tallafa mana, ina so in gaya maka ba za ka ga mutane masu bukata ta musamman suna fangan-fangan ba akan titina.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin sakataren kungiyar makafin arewacin Najeriya, Comrade Mutari Sale, da wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adam Ali Kaya, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Daily Graphic da maso masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne an kafa gidauniyar sake gina garin Afate wadda Joyce Ayi za ta yi wa jagora. Jaridar ta ce gwamnati ta kafa wata gidauniyar ba da tallafi wadda zai taimaka wurin sake gina garin Afate, inda wata fashewa ta lalata garin gabaki daya. Gidauniyar wacce aka kaddamar da ita a ranar Talata na da mambobi guda 5, wadda Reverend Dr. Joyce Ayi ke jagora a matsayin wadda za ta manejin gidauniyar. Kwamitin zai taimaka wurin samar da kuɗi da kuma kula da yadda za a raba shi ga al'umman wannan gari. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito an kama likitocin ƙarya guda 2 waɗanda ke ɗambaci. Likitocin da suka samu horo daga ƙasashen waje suna gudanar da zubar da ciki ta ɓarauniyar hanya. Jaridar ta ce an kama wasu likitoci guda 2 waɗanda majalisar likitoci da kuma aikin haƙuri a bisa haɗin gwiwa da ɗan sanda sun ka gudanar da wannan aikin, inda sun ka cafke waɗannan likitoci na jabo waɗanda ke gudanar da kuma zub da ciki ba akan hanya ba. Su ne Bright Apple mai shekaru 29 wanda aka nuna cewar ya zambaci ɗalibai masu koyon aikin likitanci, ya samu Obusu mai shekaru 57 wadda ke koyon aikin likitan ɗin amma kuma yake gudanar da zub da ciki ta ɓarauniyar hanya. Da yake hira da manema labarai a nan Accra a jiya, mai rajista na likitocin na ƙasa Mr. Divine Banyo Bla ya nuna cewar ma'aikatarsa ta samu ƙorafi da dama daga mutane ɗaiɗaikunsu cewar ana karɓan kuɗi masu yawa daga likitocin da suka samu horo daga waje waɗanda ke son su gabatar da jarrabawansu na majalisar a nan ƙasar. Kakakin majalisa Tagbe kalma ce ta ƴawa da ke nufin sarki Bagbe ya girgiza majalisar dokoki da shigarsa na sarauta. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Agbangbagbe yau da aka buɗe zaman majalisar dokoki ya fito a wani salo na daban. Maimakon shigar da aka saba ganin shi a ciki in za a buɗe majalisar, kakakin majalisar Agbangbagbe ya gwammaci yin shiga na gargajiya inda aka same shi ya yafa zanen nan da ake cewa kanta mai tsada da riga na jamfa, sa'annan kuma ya kawo hula na sarauta na kabilar Ebe daga jihar Volta inda ya cikata bukukuwan gargajiyarsu. Wannan shiga nashi tuni ya shahara a fagage ko kuma dai dandali na sada zumunci inda jama'a ke aikewa da waɗannan hotuna domin jama'a su yi shari'a kai. Da wannan muka so ƙarshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Muktara, ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Uda Mamadu a Jaskuri a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar. An yi wannan dama na kira ga shugaban ƙasanmu ya jagoranci zaman majalisa tsaron ƙasa. Muna fatan wayannan manya-manyan jami'an tsaron da suka zama suka tattauna ya zame mana alkhairi, kuma mu ɗan ƙasa ina kira ga a gare su mu koma ga addu'a don Allah ya zauna da ƙasashenmu lahiya, kuma Allah ya tsare mu daga dukkan wani sharrin Faransa da ƙasashen Turawa da ba sa son ƙasashenmu su ci gaba. Ina fata Allah su koma na zaman lahiya ƙasashenmu. Assalamu alaikum BOA.
Assalamu alaikum murya Amurka. Sayan kuna all Nigeria da manyan mallamai da addini da manyan rabano-rabano da Kirista. Ku sani Nigeria ce. Nigeria ta muta nan Allah ya yi mu, kuma nan Allah ya aje mu. Idan muka taimaka ma gwamnati, wallahi ta ci nasara. Mu ne muka ci nasara. Idan muka gurgunta gwamnati, wallahi mu ne za mu shiga wahala. Gwamnati Allah ya mata hannu da yawa.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jarabi fa Jamhuriyar Niger. Ina ma fatan da kai ka samu Niger da Najeriya. Allah ya kawo mana zaman lahiya ka samu Niger da Najeriya. Ka kawo mana kwanciyar hankali ka samu Niger da Najeriya. Amin kuma amin. Magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jarabi fa Jamhuriyar Niger.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An ji cewa wani gagarumin shiri da kungiyar ISIS ta tsara da nufin kubutar da dubban mayakanta daga gidan yari a arewa maso gabashin Siriya ya kawo ƙarshe fiye da kwanaki 6 bayan da harin ya jefa wurin da makwabtan wurare cikin rudani.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Salamon Abo da ya haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalamashi Garba ke cewa sai fa anjima. Wassalam.